وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيو رانر الخميس قوم قوتن ذو القاعدة ألت أريهدو دا تلاتين دا تقوز هجرية واندكما يو أكو قوتن تقوز أغفتا شكرا تجربو بيو دا قوم شابكو ميلادية ألا يأتا ما أولن أنقوى شيشي باكم بشي عدكي تشين ƙwariyar garin Kano a wannan ƙasa ta mu ta Najeriya, bisa munasaba ta auren ɗaya daga cikin ƴan uwanmu matasa masu ƙoƙarin hidima wa addini, Alhaji Jaminu Sani Sheshe, wanda za a ɗaura aurensa in Allah ya kai mu ranar Lahadi ƙarin aure da zai yi kenan na biyu. Sai muka ga ya kamata wannan ya zama wani dalili kuma na haduwarmu da yi wa juna barka tare kuma da tunatar da ƴan uwa akan abin da yake da mahimmanci a addini, musamman kuma abin da zai fi amfani da mu a wannan lokacin. To yau a tare da ni akwai manya-manyan malamai da za mu haɗu mu gabatar da wani topic mai matuƙar mahimmanci, wanda taken topic ɗin shi ne أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهل جدا من زم الله صلى الله عليه وسلم. نعم ونشينا توفيك عند دام تبتونا أكنسا نتعزو لمهم من تنسى الديني. يا أهل بيت رسول الله حبكم فرد من الله في القرآن أنزله يكفيكم من عظيم الفخر أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. kamar yadda aka danganta waɗannan baitukan zuwa ga Imam Shafi'i, Allah ya ji kansa da rahama, ko kuma na wani mutum da ake kiransa Ibn Idris, to fi kilal amraini baitukan dai sun dace da wannan maqami. To a tare da ni akwai Sheikh Abu Abdullah Lawan Abubakar Shu'aib, ana cewa Malam Lawan Gadan Kaya, saboda ya yi zaman gadan ƙaya da iyalinsa, ya yi zaman sakabu a gadan ƙaya, sannan ya zauna da iyalinsa a gadan ƙaya. Ana cewa Malam Lawan Gwale, saboda a nan ya taso ya girma asalin gidansu. Sannan kuma yanzu akan ce Malam Lawan Tirayam, saboda nan ne masallacin da yake babban limami na juma'a a nan, wanda Malam Lawan malami ne a kwalejin horar da shari'a da darussan addinin musulunci ta Kano, ta Aminu Kano Legal kenan, Aminu Kano College of Islamic and Legal Studies a bangaren Qur'ani, kuma limami ne na juma'a, sannan shahararren malami mai da'awa a wannan yanki namu na Afirka ta Yamma. A kusa da shi akwai Dr. Abdullahi Usman, wanda Dr. Abdullah Usman Gadan Kaya, kasancewar a nan aka san shi, a nan kuma cibiyarsa take, santarsa ta yaɗa da'awa, shi kuma babban malami ne a Jami'ar Bayero a ɓangaren wato Continuing Education, ko Continuing Education Institute of Continuing Education, sannan kuma limami ne na juma'a a masallacin juma'a na Usman bin Affan na gadan ƙaya, kuma shine shugaban rukunin makarantun al-yaqin da Nana Aisha, kuma malam shi kadai umma ne. To kafin mu shiga kai tsaye, za mu so mu kirawo dan uwa Sheikh Shu'aibu Bahir Qurayi, mawakin sunna, wanda za mu ba shi 'yan mintuna kaɗan ya fara karanta mana wasu baituka da suke da alaƙa da sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ahlul bait ko abin da ya samu daga gare shi. Za mu ba malam minti uku domin ya caja mana wajen da wasu baituka na waƙa insha Allah. Malam bismillah.
Wannan minti uku din ina jin ko so mun taba ne.
Za mu ƙara.
To. Da fatan za a taimaka min da amshi. Amshin shine sahabbai ƴan gatan Allah. Sahabbai ƴan gatan Allah.
Sahabbai
ƴan gatan Allah. Komai zan sai na ja burki na fara fadar sunan Allah. Ya Allah ƙara daɗin tsira da aminci gun manzon
Allah.
Makiyin ashabu batacce ne baya bin miƙaƙƙar milla. Allah sa soja ikamo shi ya zubo shi cikin mazubin bola. Amma gan shi a kwance cikin baro cikinsa kamar babbar kula. Ya share wani ga alkyabba kamar zai mazancen
Allah.
Amma baya iya larabci tarkibin ƙwaƙwarar jumla. Da mai malam za kai da awar duk jahilci yayi ma illa. Da gangan ke inda inda a cikin magana sarkin hila. Jagoran masu bakin kaya ya kai ƙara Isra'ila. Wai su za su yi masa adalci su ne suka san shari'ar
Allah.
Bai hudan alƙali anya yaushe zai ma shari'ar
Allah.
Mai cewa na sanye mutuwa ta shahada ta zo ya talla. Ashe da ma cika baki ne da makirci da kutungwila. Tutar da ya ɗauko ya wullar ya je ya ɓuya cikin bola. Ya tuƙa baƙaƙen kayansa ku ba shi aron wasu don
Allah.
Mai zagin sayyidina Umar da Muawiya zai ga fushin
Allah.
Na Zariya shi ya fara gani shi ma na kanan ya jira
Allah.
Muawiya ya shiga tsohonsa daraja har ma a gurin
Allah.
Muawiya kun ga sahabi ne mai fada a gun manzon
Allah.
Da shi annabi ya tafi Hunain wajen yaƙar maƙiyan
Allah.
Yakan yi wa annabi sakataren wahayin Ƙur'an zancen
Allah.
Mai kurin cewa ba mutumin da zai zo min yi muƙaballa. Ƙaryar cika baki ta ƙare zaki yayi tauna da jumula. Karo ɗaya yayi da na hotoro ya kama mura da ita. Da haggu ya shanye fiya wata wajen shida baya bismillah.
To to mun ji kaɗan daga cikin baituka da suka shafi sahabban annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. To yau kuma filin namu gaba ɗaya na ahlul baiti rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ne. Kasancewar ahlul baiti babinsu yana cikin babi na aqida, wanda duk wanda ya samu matsala game da abin da ya shafi alaƙarsa da ahlul baiti to yana da babbar matsala a aqida, wanda shi yasa malamai suke kawo batun ahlul baiti a littattafai na aqida, kuma su kawo su a littattafai na fiqhu saboda abin da ya shafi fiqhun raba ganima. To insha Allah ba tare da ɓata lokaci ba zan miƙa abin magana zuwa ga ɗan uwana malam lawan Abu Bakar Shu'aibu Abu Abdullahi Tirayam Tsarin kuma jama'a shine zami episode 2 a karo na farko malam zai magana minti 20 sannan zai tsaya ya sharuwa zai dawo min da abun magana dakta shi ma zai magana minti 20 to abin da ya rage mana zamu cike episode na farko saboda yayin saukin turawa kuma yayin saukin sakawa a tashoshin da muke da su insha Allah kamar Sunna TV da Wutan da Africa da Manara da sauransu watakila ma kuma insha Allah da gidajen radio sannan kuma sai mu koma sai a kira sallah sai kuma mu koma episode na biyu insha Allah tabaraka wa ta'ala kafin nan muna matukar nuna godiya ga waɗanda suka taimaka wajen tabbatuwar wannan zama musamman abokanan shi wannan ango irin su Alhaji Gali Ahmad Dan Tata da sauran manya-manyan aminansa su Alhaji Rabiu da sauransu wanda suka haɗu suka tabbatar da ganin faruwar wannan lecture Allah Ubangiji ya saka musu da alkhairi kuma muna godiya ga 'yan social media wanda su ma muna tare da su a nan tunda kan jagorancin social media na Kano ƙarƙashin jagorancin Uwais Al-Arabi da muƙarrabansa su Malam Abairu da kuma su Bashir Journalist da kuma ƙungiyar jama'atu Izatu Ziyawai Ƙamatu Sunna ƙarƙashin jagorancin agaji wanda daraktan agajin yana nan muna tare da shi su suka wuce ba mu tsaro a Malam Mukhtar Tudun Wada da kuma ƙungiyar agaji ta masallacin Usman bin Affan wanda shi ma jagoransu da sauran jagororin agaji duka suna nan da kuma uwa uba Sunna TV da sauran masu ɗauka duka muna miƙa godiya zuwa gare su Allah Ubangiji ya saka musu da alkhairi akwai ɗaya daga cikin 'yan uwanmu aminai kuma waɗanda tare da su aka dinga ɗawainiyar shirya wannan lecture wanda Allah ya wa mahaifiyarsa rasuwa Alhaji Abba Garba Karfe muna roƙon Allah subhanahu wataala ya gafarta wa mahaifiyarsa Allah Ubangiji ya sa ta aljanna da sauran duka waɗanda muka rasa ba tare bata lokaci ba zan miƙa abun magana zuwa ga shi dan uwa Malam Lawan sai ku taya ni kirgawa malam zai maganar minti 20 insha Allah fa la tafaddal mashkuran ma'jura
a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan abin da ya kamata a yi shimfiɗa da shi a matsayin gabatarwa dan uwa Malam Abubakar Abdulsalam ya riga ya gabatar kuma kamar yadda kuke gani lecture ce wacce take da alaka da kidanye mana lokaci hikimar da ta sa haka saboda muhimmancin mawdu'in da fadin sa wanda in an saki kowanne ingarman doki zai yi sukuwar sa ya gama ba tare da ya iyakance shi ba wannan mawdu'i ne mai matukar muhimmanci mawdu'i ne wanda kai tsaye yake da alaka zuwa ga kalmar shahada domin yana karkashin Muhammadur Rasulullah da abin da aka ce ahlul bait kai tsaye yana taba matsayi da alfarma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shi kuma imani da shi ciko ne na imani da Allah subhanahu wataala ahlul bait ma'ana yan babban gida wanda gidansu shine gida duk gidan da ba nasu ba kango ne gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shine babban gida duk gidan da ba shi ba karamin gida ne yan wannan gida sune yan babban gida duk wanda ba su ba dan karamin gida ne san su da kaunar su da kare martabar su addini ne Allah subhanahu wataala ya nuna mana haka cikin tarin ayoyi na alqur'ani wanda lokaci ba zai ba mu damar mu yi ishara zuwa gare su ba amma dukkan dalibin ilimi mai halartar majalisai na ilimi ya san cewa wannan abu sananne ne wanda yake a fili kuma a faifai Allah madaukakin sarki ya raya mu da kaunar su ya kashe mu da kaunar su kuma ya tashe mu tare da su Ahlul bait kamar yadda wannan shine taken wannan lecture tamu kalma ce wacce aka gina ta da bangarori guda biyu bangare na farko ahl bangare na biyu kuma albayt ahal ana nufin ma'abuta albayt ana nufin gida ko daki ana nufin gida ko kuma dakuna na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda matayensa suke ciki uwayen mu'minai shi asalin gida yana ginuwa ne da mai gida da kuma matan gida sai kuma abin da gidan zai haifa na yaya na zuriya asali idan aka ce gida to dole ne ka hararo waɗannan abubuwa guda biyu a fuskarka ko a zuciyarka abu na farko akwai mai gidan abu na biyu kuma gidan nan akwai uwayen gidan yanzu da mutum zai gina gida bai da mace a cikin gidan baka kiransa da suna mai gida saboda wannan gidan bai cika ma'anarsa ta gida ba tukuna har yanzu dan haka rukunnin gida guda uku ne samun gida da shi mai gidan da kuma ita mai gidan ma'ana matan da suke zaune a gida za ku yadda da ni a matsayinmu na Hausawa haifaffun Kano ko ba haka ba Bahaushen Kano yana da wani karin magana da yake cewa wai neman magana an ce da gauro ya iyali da mutum zai gina gida amma bai da mata a cikin gidan to baka kiransa da suna mai gida amma da mutum zai kasance yana da mata to ko da ma bai mallaki gida ba ka ce da shi ya iyali kuma a ce da shi mai gida na dauko mana wannan ne dan mu fayyace ma'anar kalmar ahlul baiti yan gida wanda su kuma yan gidan ba za su samu ba sai bayan an samu gidan da mai gidan da kuma uwar gidan da haka kenan asali a gida shine samun mai gida da kuma samun uwayen gida matan gida ko kuma matar gida asalin wannan matsala ta mu tushenta wanda shine abin dosano hasken bayani daga gare ta cikin alqur'ani sune ayoyin cikin suratul ahzab tun daga aya ta 28 har zuwa aya ta 34 wanda idan ka kalli waɗannan ayoyi gabaki ɗayan su zaka ga suna magana akan annabi ne da matansa ubangiji subhanahu wataala a farko yace ya ayyuhan nabi qul li azwajika in kuntunna turidna alhayata ad-dunya wa zinataha fata'alaina umatti'ukunna wa usarrihukunna sarahan jamila wa in kuntunna turidna allaha wa rasulahu wad-dara al-akhirah fa inna allaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima ya nisa an-nabi man ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyinatin yudha'af laha al-'adhabu dhi'fayn wa kana dhalika 'ala allahi yasira wa man yaqdut minkunna lillahi wa ta'mal salihan nutiha ajraha marratayn wa atadna laha rizqan karima ya nisa an-nabi lastunna ka ahadin minan nisa in ittaqaytunna fala takhda'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa wa qarna fi buyutikun wa la tabarrajna tabarruj al-jahiliyyati al-ula wa aqimna as-salata wa atina az-zakata wa ati'na allaha wa rasula innama yuridu allahu liyudhhiba ankum ar-rijsa ahla al-bayt wa yutahhirakum tatheera wa dhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati allahi wal hikma inna allaha kana latifan kabeera wannan ita ce tushen magana akan iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin alqur'ani malaman tafsirin musulunci suka ce waɗannan ayoyin gabaki ɗayan su magana suke akan abu daya daga farkon su tsakiyar su har zuwa ƙarshen su magana da mai gida uban masu gida shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam magana da uwayen gida uwayen dukkanin wata mai gida sune matayen manzon Allah amincin Allah ya ƙara tabbata a gare su a gurguje ya ƴan uwa zan yi magana akan gabobin zance guda takwas gabar zance na ta farko me ake nufi da ahlul baiti a wajen waɗanda ba su yadda da matan annabi a matsayin ahlul baiti ba ba sai na faɗi sunan su ba kun san su me waka ya riga ya mana isharar zuwa gare su wannan littafin da yake hannuna sunansa al-mawsu'a ma'al ithnay ashariya bil usul wal furu wani profesa ne masanin fiqh da aqidar musulunci ya rubuto akai dukkanin wata matsala da ake samun sabani tsakanin musulmi da yan shi'a sai da ya tattauna ta anan ya kawo hujjojin kowa ya zube ban ƙwarya ta ya rige mana ni da kai masu sauraro mu zaba mu gasa to da haka game da cewa ahlul bait a cikin wannan ayar wanda waɗansu suna ganin cewa ahlul baiti a cikin wannan ayar babu matan annabi a ciki tare da cewa ayar da su ta fara da su ta tike amma aka ce kuma duk da haka babu su a ciki to bari mu ji masu irin wannan aqida me suke nufi Dr. Ali Ahmad Salut yake cewa wa yara shi'a annahu la silata lahu bima qablahu wala bima ba'dahu yan shi'a suna ganin cewa wannan aya da na karanto mana a cikin suratul azab ko in ce ayatin karshen ayar bai da alaka da tsakiyar ta ba ta da alaka da karshen ta daka su sun yi wa ayar gundumi kun san gundumi ko asare kan bishiya asare kasar ta abata gundulmi babu sama babu kasa suka ce fadin Allah da yake ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika kaga da mata aka fara wannan wajen bai da alaka da innama yuridullahu li yuzhiba ankum rijsa ahlal bait haka nan suka ce innama yuridukumullahu innama yuridullahu li yuzhiba ankum rijsa ba ta da alaka da ya nisa annabi lasunnaka ahadin minan nisa ya nisa annabi man ya'ti minkunna bi faisha wa dhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi suka ce duk ba su da alaka da innama yuridullahu li yuzhiba ankum rijsa ahlal bait suka ce ahlal bait daban nisa kuma daban yace wa inna ma huwa khasun bin nabi wa sayyida fatima az-zahra wal imam ali wa ibnihima al-hasan wal husayn saka ce kadai kalmar ahlul bait a cikin aya ta ke bancina na fatima uwar sharifai Allah ya kara mata yadda da kuma sayyidina ali da kuma yayayensu guda biyu al-hasan da husayn ma'ana ko a cikin gidan sayyidina ali ba kowa ne ahlul bait ba su a wajen su shi yasa ba za ku ji dukkan yayayen suke kira ba aina na fatima ba hasan da husayn kadai ta haifa ba akwai na ukun su musin akwai ta hudunsu ummu kulsum amma duk ba sa sasa a cikin ahlul baiti su a wajen su hasan da husayn da fatima su ne kadai ahlul baiti da kuma sayyidina ali radiyallahu anhum jami'an allah ya kara musu yadda baki da sai ce wa annahu yadullu ala ismatihim kuma suna ganin wannan aya tana nuna cewa ahlul baiti na na fatima ali wa hasan al husayn allah ya kara musu yadda ma'sumai ne ma'ana suna da matsayi irin na annabi ba sa sabo ba sa kuskure ومن ثم يستدلون به على مذهبهم في الامامه kuma daga nan ne suke kafa hujja da wannan aya kan cewa lalle wannan aya tana nuna shugabancin waɗannan jagorori da kuma kasantuwar su limamai waɗanda ya zama wajibi dole a bi su kuma duk wanda ya zama jagora ba su ba cikin sahabbai zalunta su yayi kwace musu wannan shi ne gaba ta farko wanda waɗannan mutane suke kafa hujja da shi akan cewa su ga manufar su ta ahlul baiti waqad dhahabu ila anna al murada bi ahlil baiti hum haula al khamsa faqat sun tafi akan cewa ahlul bait waɗannan biyar din ne kadai mustadillina bi shay'ain dalilan su waɗansu abubuwa ne guda biyu na farko suka ce al-khitabu fi qawlihi ankum da Allah yace innama yuridullahu li yuzhiba ankum da kuma wa yutahhirukum suka ce bil jam'il mudhakkar an yi amfani da jam'i na taron mazaje yadullu kama yaqulun suka ce wannan yana nunawa ne kamar yadda suke faɗa ala anna al-ayata ash-sharifa fi haqqi ghairi zawjati rasulillah ayar tana magana ne akan waɗansu ba matan annabi ba wa illa in ko da ba haka ba fasiyaqul ayat kenan jerin gwanan ayoyin yaktadi ta'bira bi khitabil jam'il mu'annath kenan sai dai ai magana da jam'i na taron mataye a madadin a ce ankum sai a ce ankunna a madadin a ce wayutahhirukum sai a ce wayutahhirukunna da ka fal udulu anhuma ila al khitab bil jam'il mudhakkar kaucewa hakan da aka yi aka maida aka lazzancan zuwa ga jam'i na maza yashhadu بأن المراد من أهل البيت غير زوجات وأنهم ويشهد تيسو أو جنسو كان شواء يعلن النبي بند ماتا ينسى أتكي أهل البيت ماتا باسا شكاتكي هجة ستبيو سكتي أخبار تدل على أنها في الخمسة الأظهار دليلوين رواية سنانون شواء أهل البيت سنتكيتو قوانا شانس أركا كاو دابير علي بن أبي طالب ألا كارب سيدا فاطمة الحسن الحسين أنقانيكو وبالرجوء سيكم شيئا نبن كنسا وبر رجوع الى كتاب الله تعالى idan kuma ka koma zuwa ga fadin Allah madaukakin sarki zuwa ga Qur'ani to zamu ga duk wannan abin da suka fada ba haka bane ba asali ita kalmar ahlu alqur'ani wanda zamu zo bayani akan ta tana warware duk wannan maganganu da suka fada ba hakan take ba wannan maganganu da muka fada idan ka duba cikin littafin at-tibyan nasu juz'i na 8 shafi na 339 zaka tarar da haka zuwa na 340 haka ne littafin majma'ul bayan wanda maktabul haya ko maktabatul haya ta rubuta shi ma an fitar da wannan bayanai da wannan dalilai nasu kan cewa ahlul bait banda mata cikin sufuli na 22 shafi na 137 zuwa na 139 haka nan cikin jawami'ul jami' shafi na 372 haka nan cikin al-mizan wanda dukkanin su littattafai ne na yan shi'a juz'i na 16 shafi na 330 zuwa na 331 da misbahul hidaya shafi na 303 zuwa shafi na 309 da ka yayan uwa mun ji me ake nufi da ahlul baiti a wajen waɗanda ba ahli sunna ba su ne yan shi'a su ba su yadda da cewa matan annabi iyalansa bane ba to ni ko ban ga ta yadda zakai ka fitar da matan mutun daga iyali ba wanda ita ce asalin iyali to bari mu zo mu ba su amsa kan cewa me yasa aya tace innama yuridu llahu liyuzhiba ankum daw yudahhirukum ba tace ankun daw yudahhirukunna ba dalili na farko shi kalmar ahlu wanda asalin ma'anarsa shine iyali larabawa suna girmama iyali duk wanda ya rayu a kasashen larabawa ya san al'adar balarabe saboda girman da balarabe yake bawa matarsa ko tambayar sa game da matarsa ba ai yanzu kun ga mu al'adar mu ta kasar Hausa in zaka tambaye mutun ya iyali ko ba haka ba ya me gidan ya me dakin ka ya kaza to su larabawa ba ai musu haka saboda kimar mace da kishin da suke da shi a kanta to wannan yasa da Qur'ani ya tashi sauka tunda balaraban littafi ne kuma da larabawa yake magana a karan farko sai sauka da salo irin nasu na dabi'unsu da al'adunsu ubangiji subhanahu wataala yana girmama mata matukar girmamawa mace ko da yake idan Allah zai magana da ita a Qur'ani lamirin maza yake bata mazan ma kuma da yawa ba daya ba sai bata lamiri na maza ya girmama ta mu kalli kisar annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam a cikin suratu Hud Ubangiji yana hakaito mana lokacin da mala'iku suka zo gidan Ibrahim dan su gaishe shi su yi masa albishir za su wuce binnin Sodom su je su halakar da mutanen Lut masu aikata luwadi lokacin da bakin suka shigo Ibrahim bai gane su ba to amma saboda dabi'arsa ta girmama bako ya maza maza ya je ya kawo musu soyayyen nama matarsa ta ci gaba da yin sabin tana kewayawa tsakanin baki tana ba su abinci cikin tattaunawar da ake tsakanin annabi Ibrahim da bakinsa matar tana ji tunda tana kai komo a tsakaninsu sai taji suna cewa inna ursilna ila qaumi lut ai mu karka damu ba zuwa muka idan mu ci abincin ka ba da haka dan ba mu ci ba karka damu mu ba masu cin abinci bane mala'iku ne yanzu ma aikin mu akai zuwa ga alƙaryar mutanen Lut mu je mu gama da su me hikimar da yasa akai haka saboda Ibrahim da Lut suna da alaka ta jini yan luwadi sun raba zumuncin da ke tsakanin Ibrahim da Lut ko ziyara Ibrahim baya iya kai wa Lut saboda in namiji ya je garin danne shi suke yi to wannan yana damun Ibrahim shi yasa Allah yake kan aje a halaka su a biyo ai masa albishir ubangiji sai yace wa mar'atuhu qa'imatun fa dhahikat lokacin da matarsa ta ji wannan albishir tana tsaye ita ma abun ya zame mata alƙaƙai ita da mai gidanta fa dhahikat sai ta fashe da dariya farin ciki fa basharna ha bi ishaqa Allah yace sai ƴan aikin mu suka yi mata albishir cewa za ta haifi da mai suna ishaq wa min wara'i ishaqa yaqub bayan ishaqa za a samu yaqub qalat ya wailata a'alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li shaykha in hadha la shay'un ajib tace kai tona yanzu zai yi in haihu alhalin na manyanta daman ni bakarar ya ce ga mijina ya tsufa ya kai shekarun da masu irin wannan shekarun ba a tunanin za su yi mata ciki ballantana ta haihu sai ƴan aike mala'iku suka juyo kanta suka yi mata magana qalu sai suka ce da ita a ta'ajabina min amrillahi yanzu mamaki kike da al'amarin ubangiji rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlul bayt da mace kadai suke magana amma suka bata lamirin maza suka tabbatar mata da ahlul baiti anan fa ko da bata da shi bal ma bata taba haihuwa ba ko bari bata taba ba ballantana batun daya taso amma aka ce mata ahlul baiti kuma aka yi mata magana da lamirin maza dan girmamawa a gurguje kisar annabi Musa lokacin da yake tafiya ya baro binnin Madiyana zai koma kasar Misra bayan yayi aure daga shi sai matarsa ko batan wata bata taba yi ba suna cikin tafiya suka yi makuwa ga duhun dare ga tsoro ga su a cikin dokar daji ba wanda za su tambaya ya nuna musu hanya ballantana ma su ga hasken da za su fita su koma kan hanya ana cikin haka sai Allah ya ja hankalin annabi Musa ya nuna masa wani haske kamar na wuta a dutsen Duru Sina to Allah madaukakin sarki yake so ya bamu labarin wannan kisa sai yace wa hal ataka hadithu Musa idh ra'a naran faqala li ahlihim kusu a madadin in kusi sai aka ce in kufu ita kadai ce fa lamirin maza da yawa aka bata kamar yadda can aka ce wa rahmatullahi wa barakatuhu alaikum haka a kisar annabi Musa alaihi salam bayan Allah ya kimsa wa mahaifiyarsa dabarar ta je ta sanya shi a kwati ta jefa shi a ruwa dan dai Allah ya tsare shi ya kare shi daga sharrin fir'auna amma a ƙarshe sai ta ce da ƴar uwarsa bu bayansa wa qalat li ukhtihi qussihi tace da ƴar uwarsa bu bayansa ki rinka leke daga nesa ki ga ya za a yi da shi fa basurat bihi an junubin wa hum la yashurun a ƙarshe Allah madaukakin sarki bayan ya mika shi ga iyalan fir'auna dan su tsare shi da kansu suka yi ta neman wacce za ta shayar da shi annabi Musa ya ki karba kowane nono wa haramna alaihi al-maradi min qabl to a karshe sai yar uwarsa ta sake bin baya qalat hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun ahli baitin anan ana nufin mahaifiyar annabi Musa ita kadai amma aka bata sunan ahlul baiti sannan kuma aka bata lamirin jama'ar maza ubangiji yace faradadnahu ila ummihi sai muka dawo da shi zuwa ga uwarsa ma'ana ita ce ahlul baiti yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun ire-iren waɗannan suna da yawa ƴaƴan uwa cikin alqur'ani wanda ita ce amsar da za a bawa duk wanda yake tirjiya game da cewa ahlul baiti da ayar ahzab ta ambata ba da matan annabi ake nufi ba domin inda da su ake nufi da ba za a ce kun ba domin su ai mata ne sai a ce kunna to me yasa a matan ibrahim ba a ce rahmatullahi wa barakatu alayki ba me yasa a mahaifiyar annabi musa ba a ce da ita takfuluhu lakum wa hiya lahu nafihatun sai aka ce wa hum lahu nafihuna me yasa annabi musa bai ce da matarsa umkusi ba inni anastu naran la'alli atiki min hadi qabasin ko kaga sai aka ce umkusu aka bata lamirin jam'i sannan kuma la'alli atikum aka bata lamirin jam'i sannan kuma aka kirata da sunan ahal wannan ita ce amsa ga nan ga wanda yake shakka ko yake taba ba duk wanda ya turje ya cije game da haka to akwai illa guda biyu illa ta farko san zuciya san zuciya shi yake jefa dukkan wani batacce zuwa ga ya kasa fahimtar gaskiya Allah ya tsare mu da san zuciya abu na biyu akwai jahilci ta fuskar ilimi domin wannan baragada da wannan bankaura da wannan irin tsaraici na ilimi mai tutiyar ilimi ba zai yi shi ba a ce duk baka karanta qur'ani ba kake fasara qur'ani da ka wanda aula ma yufassaru bihi alqur'anu alqur'an mafi cancantar abin da yake fasara maka qur'ani shine qur'anin kansa dan haka qur'ani ya fasara mana ya ahlul take kuma suwa ake gayawa kuma in an gaya musu ya ake mu'amalantar ta fuskan lamiri lamirin mufradi ake bata ko lamirin jam'i jam'in na maza ko na mata qur'ani ya riga ya warkar da mu daga wannan matsala gabar magana ta biyo ko ta uku ita ce ahlul baiti a wajen abdullahi dan abbas wanda shi kansa abdullahi dan abbas yana cikin ahlul baiti amma ba sa sashi to amma bari ka ji Bahaushe yake cewa wai dillalin wada ai shi ya san kudin jariri ba a tambayar ka za hanyar rafi in kana so ka tambayi hanyar rafi wa zaka tambaya agwagwa to Abdullahi dan Abbas in dai sanin Qur'ani ne a cikin sahabbai manzo Allah ne ya bashi digirin digirgir hadisi cikin sahih al-Bukhari hadisi cikin sunan na Imam Tabarani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalle shi yace Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil wannan yaro ya ubangiji ka fadifintar da shi addini ka sanar da shi fasarar qur'ani umar dan katsabi yake jinjina masa yace zakum fatal kahul lahu lisanun saulun wa qalbun aqul wannan yaro da kuke gani abokin tafiyar manya ne yaro ne da ilimi abokin tafiyar manya umar ya fadi wannan lokacin da wasu daga cikin sahabbai suke ganin dan me umar zai rinka dauko abdullahi dan abbas dan karamin yaro yana shigo da shi majalisa yace wannan yaro da kuke gani fa yana da ban mamaki musamman akan sha'anin qur'ani to da ka Abdullahi dan Abbas in dai aka ce maka kaza game da fassarar Qur'ani to magana ta kare a shafa Fatiha a tashi kuma shi da kansa Ibn Abbas yace duk abin da nake gaya muku na tafsirin Qur'ani kaso 99.9 Ali ibn Abi Talib ne ya gaya mun domin shine malamin sa da ka wannan fassarar da zan kawo mana ta me ake nufi da ahlul baiti a cikin wannan aya da maganar Abdullahi dan Abbas mu tabbatar da cewa shi ma daga Ali ibn Abi Talib yaji domin haka ya fada yace duk maganar da yake dorarwa game da tafsirin Qur'ani Ali ibn Abi Talib shi ya koya masa shine kuma malamin sa to ana ce mun lokaci ya cika dan mu tafi akan kaida bari mu bari ma sake kewa Allah ya samu
to malam ya gama da bangare na farko zamu waiwaya zuwa ga Dr. Abdullahi Usman Gadan Kaya Abu Asim shi kuma mu ji abin da yake tattare da shi a malam bismillah
a'udhu billahi samiyul alim min ash-shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin ala khairi khalqillahi ajma'in nabiyul huda war rahma muhammad ibn abdillahi al-amin وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بس هنا يدوبون مقدمة بعد وأنا كما
dukkan masu gabatarwa da malamai gaba dai sun gabatar da babban maksudin abin da ya tara mu sai aka ce bari amfani da wannan dama a jefi tsuntsu biyu da dutse kwa daya kowa ya sani cewa garin Kano garin musulunci ne garin Kano garin addini ne garin Kano garin ilimi ne wa aka ce Kano babbar jalla jadda jalla babbar Hausa ko ne mai kazo an fika to alhamdulillah amana ce ta ilimi yayin da wasu suka shiga riga ta ilimi suka yi ƙarya suka shiga riga ta ilimi suka yaudara suka halakar da bayin Allah masu san Allah akwai samari matasa wanda suna san Allah suna san addini duk wanda aka ya tashi a Kano kuma dan Kano muna kirta masa tun yana son musulunci yana son manzon Allah yana son iyalan gidan annabi sai dai kawai wace hanya ce wace ce fida din da take bashi bayani akan shi annabi din da iyalan annabi kuskuren da ake samu shine wani ya ci sa wani bai ci sa ba so amana ce ta ilimi yayin da aka tukunkuya wato al'amura aka cakuda su aka sa su upside down to ya kamata a juya su ayo mutane bayani na gaskiya ɗaya ne daga cikin gabobi da ake halakar da mutane su ayi ahlul baiti an zagi ahlus sunna an ce ba sa son iyalan gidan annabi da wannan ta sa da yawa daga cikin iyayenmu da dattawanmu maza da mata waɗanda suke cikin gari aka hana su su gane sunna aka hana su su fahimci da'awar ahlus sunna saboda an cusa musu ra'ayin cewa wai ahlus sunna ba su san ahlul baiti ba kuma wai ahlus sunna ba sa son iyalan gidan annabi to kaga wannan magana ce mai ciwo duk wanda ya ce ma baka son iyalin annabi to ya cuce ka ya zage ka ya ci mutuncin ka Allah ya saka ma Allah wanda alheri akwai maganganu da yawa a bakin sa amma babu lokaci shi wannan mai gabatarwan sai dai Allah ya shirye shi kawai yawa wayo yayi mana ya tura mu sai ya tura mu je mu yi tayi kuma sai zo ya tsaye da mu to amma dai zamu ga muku abin da Allah ya bamu karin bayani daga dangane da abin da dan uwana ya faɗa ma Allah shine malamai sun yi sabani dangane da suwaye ahlul baiti na farko dai wasu malaman suka ce ahlul baiti sune waɗanda harumat alaihimus sadaqa duk wanda baya cin sadaka duk wanda aka ce haramun ne ci sadaka shine ahlul baiti to suwaye wanda ba sa cin sadaka aka ce sune banu hashim da banu abdul muttalib ko banu hashim da waɗanda suke sama da su a cikin nasaba din har zuwa zalim wannan shine ra'ayin da yawa daga cikin malamai haka ibn taymiya ya fada a cikin minhajus sunna ra'ayi na biyu suka ce ahlus sunna wa ahlul baiti sunu zurriyar annabi sallallahu alaihi wasallama gaba daya da kuma matansa gaba daya wannan shine ra'ayi na biyu zurriyar annabi zurriyar sajininsa da kuma matansa duka wadannan sune iyalan gidan annabi ka rike wannan a Hausa dan ka gane ra'ayi na uku suka ce iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sune dukkan al'umma annabi duk mai san annabi iyalan annabi ne muga tsiya ko ba ka bane ba akwai ra'ayin da yace duk wanda yake san annabi iyalan annabi ne masoyin annabi ne sallallahu alaihi wasallama to amma a bisa ra'ayi da muke tafiya kuma hanya da muke tafiya akai kullum mun ga mutane magana muna ga musu abin da yafi kowanne inganci alqaulus sahihul mukhtaru indal ulama zance ingantacce zababbe a wajen malamai abinda ake nufi da ahlul baitun nabi sallallahu alaihi wasallama sune waɗanda ba sa cin sadaka an haramta musu cin sadaka kuma waɗannan mutanen sune matan annabi da zurriyar annabi gaba daya waɗannan sune iyalan gidan annabi sannan kuma da dukkan wani musulmi da yake ya fito daga tsatsan abdul muttalib sune banu hashim ibn abd manaf waɗannan adunkule sune ake nufi da ahlul bait haka ibn taymiya faɗa Allah ya masa rahama a cikin ainihin wato minhajus sunna akwai maganganu da yawa waɗanda ba wannan ba to yake lokacin ba shi da yawa ba za mu iya miƙe kafa mu faɗa abin da za mu faɗa ba manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama yayi bayanai wanda za su nuna mana ƙararrawa cewa matansa suna cikin iyalansa babban abin da ya fi damun mu a zo a ce wai matan annabi ba sa cikin iyalinsa saboda ana da wata manufa da ake so a yada shine abin da dan uwa ya ta kokarin ya dora mu akai to kam lallai zance mafi inganci tabbatacciyar magana tatacciya ingantacciya a gurin malamai shine matan annabi suna cikin iyalinsa akan makallau da Allah ya iyali kuna lafiya ko ya iyalinka yanzu da nace ya iyalinka me ka fara ji me nake nufi matata a fitarar Hausa ma a Hausance in dai mutum ba mukabara yake so da shedanci ba ga iyayen nan ga dattawa dan Allah duk wanda aka tambaye shi yaya iyalinsa me zai fara tunani matar shi amma daidai ne yau a Kano a garin nan a zo a rena mana hankali a ce wai mata annabi ba iyalin shi bane fi sabilillahi ana tambayanka a fitararka ma ka sani ya iyalinka ana nufin matan ka ne kuma shine abin da Qur'ani ya faɗa kamar yadda dan uwa ya kawo mana ayoyi ba sai na faɗa ba Allah yayi bayani wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarruj al-jahiliyyah al-ula wa aqimna as-salata wa atina az-zakata wa atina Allah wa rasulahu انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا ديك wannan ayin suna magana ne akan matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da dan uwa yayi bayani Allah masa rahama Allah ya ji kansa kuma ba dan ya mutu ba kai hakuri sarkace na kai ka lahira abu na biyu shine ku sani cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi bayan ita aya din da suke nuna mana cewa iyalinsa dalle suna cikin wato matansa ya faɗa a cikin hadisi manzo Allah yake cewa inna sadaqata la tahillu li ali muhammadin ko li muhammadin wala li ali muhammadin a wata riwaya din kamar yadda malamai suka faɗa Allah musu rahama ibn abi shayba ya ruwaito a cikin musannaf dinsa da isnadi wanda yake sahihi daga ibn abi mulaika cewa khalid ibn sa'id ya aika wa nana aisha saniya wata rana na sadaka kula da wannan hadisin don Allah nana Aisha ne aka kai mata sadakar bujimi ko sadakar karsana ko saniya a matsayin sadaka ba kyauta ba da aka kai mata sai ta dawo da sadakar tace ba ta so sai tace inna ala muhammadin sallallahu alaihi wasallama ko inna ala muhammadin sallallahu alaihi wasallama mu iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la tahillu lana sadaqa sadaka bata halatta gare mu ba yanzu ai kaga karara ne cewa matansa suna cikin iyalansa ibn al-qayyim Allah ya masa rahama yake cewa fa lallai ilallah inma dakhala al-azwaj fil ali matan mutun ko matan annabi sun shiga cikin iyalansa khususan yace azwajun nabiy sallallahu alaihi wasallam tashbihan lidhalika bin nasabi musamman ma matan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama suna cikin iyalinsa ana kamanta wannan ma da dangantaka yayi ta bayani yace haduwar matan annabi da manzon Allah abu ne da ba wanda ya isa ya kore shi kowa ya sani annabi ya aure Aisha kowa ya sani manzon Allah ya aure Hafsa ya aure Zainab ya aure Ruqayya ya aure Zainab binti Jahsh ya aure Zainab binti Khuzaimah ya aure ummu salama duka waɗannan matan shi ne annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama to ba wanda ya isa ya kore wannan cewa ba matansa bane kuma abu na biyu haramun ne ga duk wani dan adam ya auri matar annabi ko yana raye ko bayan baya ko bayan baya raye saboda wannan yana nuna cewa wani jini ne ko wani jiki ne nasa shi yasa aka ce kar ma wani wato ainihin wato ya aure su wala tankihu azwajahu min ba'dihi abada kada ku auri matan shi bayan shi har abada sannan matan manzon Allah ne a duniya da lahira kamar yadda Imam Zahabi ya faɗa yace matansa ne a duniya matansa ne a lahira so dangantakarsa da su dangantakarsu da shi kamar dangantaka ne na jini inji Imam Ibn al-Qayyim qa'imun maqaman nasabi wa qad nassa an-nabiy sallallahu alaihi wasallama ala salati alaihinna kuma annabi ya nassanta yace su ma ayi musallaci ga lafuza da suke nuna mana mata annabi suna shiga cikin iyalansa annabi ya ce Allahumma ij'al rizqa ala muhammadin quta ya Allah ka sanya arzikin iyalan muhammad ya zama kut dan abinci da za a ci anan gurin kaga iyalansa abincin da za su ci kenan su waye ake dafa abinci a gida mata ne suke dafa abinci suke ci manzo Allah ya sake cewa Allahumma hadha an muhammadin wa ali muhammadin lokacin da yazo zai yi layya yazo yanka dabba sai ce ya Allah nayi wannan da niyyar Allah ya bani lada da kuma iyalan Muhammad
kenan kaga yana nufin Allah bashi lada da shi da matansa da iyalansa gaba daya. Yanzu idan mutum yazo yanka layya, ai kowa ya sani da mata ma ake ni miƙawa ne, miƙawa wannan nama. Sannan nana Aisha ta faɗa a cikin hadisi cewa ma shabi'a alu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min khubzi buzlin, ba a taɓa samun wata rana da alu rasulillahi, alu shine ya dame mu, iyalan annabi suka koshi da gurasa ta ainihin wato alkama ba, basu taɓa cin gurasa suka koshi ba saboda tsabar zama ta na talauci da suke yi da rashi. Annabi ya faɗa idan mutum ya zo yin salati zai ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ahli Muhammad, ya Allah kayi wa annabi salati da kuma iyalan annabi Muhammad. Duk wannan alfaz ne na bawiya wanda suka zo a cikin hadisi da suke nuna mana cewa iyalan annabi matan suna cikin iyalansa. A dunkule aqidar ahlus sunna dangane da ahlul baitin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ta sha bamban da sauran aqidu. Aqidar ahlus sunna wal jamaa akan iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wasatun ne bainal ifrat wat tafrit, tsakatsaki ne, ba wuce gona da iri, babu sakadi, babu sakaci, babu guluwi, ba wuce gona da iri, babu zulfafawa. Ahlus sunna suna son iyalan gidan annabi gaba daya. Duk wanda ya faɗi wata magana ba wannan ba ƙarya yayi, sharri yayi, makirci yayi, ahlus sunna suna son iyalan annabi gabaki ɗayan su, wai tawallawnahum, kuma suna ƙaunar su, ba sa yin jafa'i wa ko ɗaya daga cikin su, sannan kuma ba sa wuce gona da iri wajen nuna ƙaunar su ga wani. Ba sa cewa Aliyu Allah ne, ba sa cewa Aliyu yana da matsayin annabi, ba sa faɗa. Kamar yadda kuma suna son sahabbai gaba daya, ahlus sunna suna son sahabbai gabaki daya, sannan suna hadawa wato tsakanin bainal mahabbati, mahabbatis sahaba wal qaraba, su a matsayin sahabban annabi, su a matsayin dangin annabi, su Aliyu a matsayin sahabi, ahlus sunna kuma su Aliyu soyayya ta musamman a matsayin sa name na dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Bayan wannan har yanzu ahlus sunna wal jamaa sun yadda cewa matan annabi suna cikin iyalansu, iyalansa, shi yasa suke kaunansu gabaki daya. Ahlus sunna suna yaban matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suna sauke matan manzon Allah a matsayin da Allah ya ajiye su da adalci, bil adli wal insafi la bil hawa wat ta'assufi. Bayan wannan suna yadda da dukkan falala ga wanda Allah ya bashi wannan falala din, wanda ya samu sharaful imani da kuma sharaful nasabi, ya samu daukaka sharafa ta imani da kuma sharafa daukaka ta dangantaka da jinin annabi sallallahu alaihi wasallama. Duk wanda yazo a cikin sahabbai, cikin iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, to yana cin ƙarbiyu a so shi a matsayin sahabi, kuma a so shi a girmama shi a matsayinsa na ainihin wato dangin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Wanda bai zama sahabi ba a cikin ahlul baiti, dan akwai wanda ba sahabbai ba, ahlus sunna suna son su, yuhibbunahum li imanihim wa taqawahum, suna son saboda sun yi imani da Allah, kuma suna da taqawa, sannan kuma suna da dangantaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Sannan kuma su ahlus sunna suna tafiya akan cewa sharafun nasabi tabi'un li sharafil imani, wato daukaka da sharafa ta dangantaka tana biyo bayan sharafa da daukaka ne ta imani. Kasancewansa dan uwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, matsayinsa da darajarsa bata kai kasancewansa yayi imani da annabi ba, dan idan ya zamanto dan uwan manzon Allah ne kuma bai yi imani da manzon Allah ba, kaga ya zama ba amfani. Ga Abu Lahab ba babban annabi bane, babban annabi ne, amma Qur'ani me yake da shi, tabbat yada Abi Lahabin wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba, ko ba ka bane ba, amma babban annabi ne, ko ba ka bane, su kan ina ce ta su ne tsatsan su ta dalilin su annabi din yazo duniya sallallahu alaihi wa alihi sallama. Kenan a aqida ahlus sunna ko da ahlul baiti ne, dangin annabi ne, in bai imani ba to wannan rashin imanin bai bashi falala ta a girmama shi a matsaya, yana da wani matsayi na musamman ba. Bayan wannan ya ku yan uwana, ku sani Allah ya faɗa dama inna akramakum indallahi atqakum, ba za a manta da wannan ayar ba, wanda yafi kowa matsayi a cikin ku shine wanda yafi ku tsoron Allah sallallahu, wanda yafi ku tsoron Allah kuma yafi ku sani manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama. Hadisi yazo manzon Allah yana faɗa a riwayar Abu Huraira, kuma riwaya ce Imam Muslim ya fadda ita, cewa wa man batta bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu, duk wanda aikin sa ya mai da shi baya to dangantakar sa ba za ta iya tura shi gaba ba. Aikin ka na imani shine zai baka matsayi, sannan kuma sai dangantaka ta biyo bayan imani. Abun mamaki kwarai kwarai da gaske, akwai waɗanda suke wuce gona da iri dangane da ahlul baiti. Kina wannan yana nuna mana fasil wani demarcation ne tsakanin ahlus sunna da ar-rafida ash-shi'a ahlul bid'ah wal ahwa dangane da ahlul baiti. Su ƴan shi'a ko ar-rafida suna wuce gona da iri dangane da ainihin soyayya su ga ahlul baiti, kuma su zagi duk wanda bai goyi bayan su akan wannan ra'ayi nasu ba. Mu koma cikin littafin usulul kafi na Kulaini, wanda ya kawo babubbuka musamman da ke nuna ainihin wato guluwi da wuce gona da iri dangane da ahlul baiti rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ko musamman cikin imamansu limamansu na shi'a wanda suke danganta su da ahlul baiti. Yayi babu yake cewa annal a'immata alaihi musallam khulafa'ullahi azza wa jalla fi ardihi, wai limamansu na shi'a sune halifofin Allah gaba daya a bayan kasa, sannan kuma sune kofofin Allah, dole sai ta kofar su za a iya zuwa a riske ubangiji tabaraka wa ta'ala. Inji Kulaini a cikin usulul kafi mujalladi na 1 shafi na 193. Bayan wannan yake cewa ai akwai yayi babu yake cewa babun annal a'immata alaihi musallam humul alamatul lati zakara Allahu azza wa jalla fi kitabihi. Allah yayi bayani akan alamomi, duk wata alama da ubangiji yayi bayani a cikin alqurani to dulli maman shi'a ne gaba daya. Sannan suke cewa wai al'a'imma, yayi babu yace al'a'immatu nurullahi azza wa jalla, limaman shi'a sune hasken Allah gabaki daya. Sannan suka ce ya fada a cikin littafin nasa yace al'ayatul lati zakara Allahu azza wa jalla fi kitabihi, duk ayoyi mu'jizoji da Allah ya bayani a cikin alqur'ani to wannan duk imamai ne na shi'a. Sannan kuma suka ce yace yayi babu babin da ke cewa annal a'immata, lallai su limamai na shi'a dukkan littattafai da Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar, jami'al kutubi allati nazalat min indillahi azza wa jalla annahum ya'rifunaha ala ikhtilafi alsinatiha, duk wani littafi da Allah ya saukar, sufi Ibrahim wa Musa, at-taura, linjila, zabura da sauransu wanda aka gaya mana da wanda ba a gaya mana ba, a imma dinnan limaman su na shi'a duk sun san su. Sannan kuma suka ce ba wanda ya hada Qur'ani ya san Qur'ani in ba a imma ba, duk duniya ba wanda ya hada ce Qur'ani, duk duniya ba wanda ya san Qur'ani in ba limaman shi'a ba, annahu lam yajma'il Qur'ana kullahu illa al-a'immatu alaihim assalam wa annahum ya'lamuna ilmuhu kullahu, mujalladi na 1 shafi na 228. Sannan suka ce babun annal, yace babun annal a'immatu Kulaini kenan, ya'lamuna jami'al ulum allati kharajat ila al-mala'ikati wal anbiya'i war rusuli alaihim assalam, duk ilimin da Allah ya saukar ya turo wa annabawa da manzannin Allah gabaki ɗaya da mala'iku, duk limaman su a imman sun san su. Yace kai babun annal a'immata alaihim assalam ya'lamuna mata yamutuna wa annahum yamutuna la yamutuna illa bi ikhtiyarin minhum, limaman su na shi'a wai cewa sun san yaushe za su mutu, kuma ba za su mutu ba sai da yaddar Allah tabaraka wa ta'ala. Waɗannan su ne kaɗan daga cikin misalai da malamai suke kawa cewa ahlul shi'ati war rafd suna yin guluwi da wuce gona da iri dangane da ainihin wato ahlul baiti na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama. To gabar magana kuma ita ta fi zaki, amma ya tsira ne insha Allah, muna fata Allah ya sa mu sake dawowa. Yanzu za mu gabar magana ta biyu, za mu yi magana ne akan abin da ya shafi alaƙar sahabbai da ahlul baiti, auratayya da suna ma ku ji a cikin ahlul baiti, ɗan masu suna Abubakar sai kun ji sai kun gaji da ji, da masu suna Umar sai kun gaji da ji, da irin auratayya da ke tsakanin su, amma in ya bani lokaci. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuh. Ban ji ana ce gari ya waye ba, ko kun gaji a tashi? To wannan zagaye na farko kenan, wanda idan muka lura zamu ji Sheikh Malam Lawan ya karfafa akan batun fito da wani bangare da dayawa daga cikin mutane, ko ce wasu tawaga ta mutane suka bari a cikin ahlul baiti rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, sai gashi dakta shi kuma ya dauko mana matsalar daga asali ma su ayi ahlu baiti rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan muka gane cewa idan aka ce ahalin baitin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ana nufin banu al-abbas ko alu abbas da alu ali da alu aqil da alu ja'far da alu al-harith ibn abd al-muttalib wanda wayannan sune banu hashim shi kuma hashimu kakan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ne na sama wanda shi ya haifi mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama abd al-muttalib wanda shi ne wanda ya haifi mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yana da ƴaƴa Abdul Muttalib da Asad da Saifi da Abu Saifi da Nadla da Ash-Shifa bintu Hashim da Khalidatu bintu Hashim da Da'ifatu bintu Hashim da Ruqayyatu bintu Hashim da Hayyatu bintu Hashim wanda wayannan gabaki ɗayan su suka haɗu suka bada Alu Ali da Alu Abbas da Alu Ja'far da Alu Al-Harith ibn Abdul Muttalib wanda a magana mafi inganci su ma alu ibn al-muttalib alu al-muttalib su ma suna cikin ahlu baiti rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sannan matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma suna ciki to lokacin da ake magana ahlu al-baiti ba wai an manta da sayyidina aliyu da sayyidina fatima da al-hasan da al-husayn bane su kan babin su yana nan zai zo mai zaman kansa wanda za a faɗi matsayin su da darajar su a cikin ahlu al-baiti Allah ya ƙara yadda a gare su baki daya to wannan kusan shine gabar karshe a zagayen mu na farko za mu tafi zagaye na biyu amma kafin nan bari mu sake kiran mallan Shu'aibu mu kara masa minti biyu ko dai minti uku minti biyar ga Sheikh Al-Qasim Abu Abdurrahman Al-Hawariyun shi ma na ga ya iso tun dazu ya ɗaya daga cikin wanda suka kai goro suka kai mari wajen shirya wannan lecture ga alaji malam sun sa a cikin malamai akwai alhazai Usman Nagoda shi ma gashi nan muna tare shi ga Sheikh Sunusi Abubakar Ramadan ga Sheikh Malam Jamilu Gwale jama'a da yawa bin san Malam Jamilu Gwale ba ya kamata Malam Jamilu Gwale ya tashi a ganshi za mu so Malam Jamilu Gwale ya tashi a ganshi wallahi wannan yana ɗaya daga cikin malamai ƴan gwagwarmaya kuma yana cikin malamai manya ƴan gwagwarmaya wanda tun yawwa kuma an ce dama labarin wuta a tambayi tsire fashin bakin kuma insha Allah shi in yazo zai magana ko anan ko a wani taron zai muku bayani insha Allah Malam Shu'aibu zai sake bude mana zagaye na biyu da wasu baituka takaitattu akan sunna ta Annabi sallallahu alaihi wasallama kar a manta sunansa Malam Shu'aibu Dahiru Dorayi SDD kenan
sai a taimaka min da amshi amshin shine musulmai ku zo mu rike sunna musulmai ku zo mu rike sunna da sunanka Allah zan fara ya wanda ya yi wuta ya yi aljanna gwani masanin komai Allah wanda ya yi mutum kuma ya yi jinna ta'ala abun bautawa ta kai na rika ka zaman junna ka kare sharrin zamani ka tsame mu daga cikin fitina idan banda kai waye Allah za ya karye mulkin fir'auna ka tsirar da sayyidina Musa da ɗan uwansa annabi Haruna ka baiwa ƙasa ikon hatiye mai dukiyar nan Karuna kai wani ɗanta mutum bid'a kai wani ɗanta mutum sunna kai wani mai sanye koyi da annabi wani kwashe hunna akai wani mai sanya koyi da annabu wani kwashe hunna idan aka ce masa ga sunna ta annabu san baya murna ta ala ka samu cikin bayinka wanda suke kishin sunna ani da ka ce na bishe hunna kwara ka ce na bu manzona adan karkace mini balle da diba ni zana baka dalilaina annabi san baya ƙarya ko wani shehu ko ya dana wa zai kwace dawi su ya bani jaba wai kuma nayi murna aqidojin ahlus sunna gaba daya ba wata mummuna idan aka ce ahlus sunna da aka taka jisa abokina mutane ne mabiya manzo a komai su ahlus sunna gama ko ibada ce za su sai yadda annabiyan nuna ba a mafarki su mai da shi kamar nassi sai sun auna da ayoyin alqur'ani ko ko da mizanin sunna akomai suna caka tsantsan dan kar su je su shige gona mai bin sunna san ba zai wani taɓe ba to bismillah zan bayanin san manzo so na haƙiƙa ba kamar san nera ba
yawa kada a damu insha Allah zai sake dawowa to alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala kada a manta ai yanzu muna tare da dan uwa al-sheikh malam lawan abubakar shuaibu abu abdullah